إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 23 ga watan رمضان هجران منزل الله صلى الله عليه وسلم جبو ليا da 447 wanda yayi daidai da 12 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul anbiya. Yau za mu tashi aya ta 60 alu sabi ina ba tai ko alu ba tubi ala alu bi anta na'am anta yau za mu tashi aya ta 62.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أنت فعلت يا إبراهيم.
Kafin a fara fassara yau akwai tambayoyi kamar haka. Assalamu alaikum. Allah ya ƙara wa malam lafiya. Tambaya ta ita ce menene hukuncin yin tahajjud a masallacin da aka yi tarawi a cikinsa? Waɗansu sun ce bai halatta ba. To kamar yadda kowa ya sani, wato idan a Ramadan ne sallan tarawi da sallan tahajjud da sallan qiyamul layl duk abu ɗaya ne in dai a Ramadan ne. In ma ya zamanto mutum ya yi shi farkon dare sai a ce tarawi. In ma mutum ya zamanto ya yi shi can tsakiyar dare ko ƙarshen dare a kira shi qiyamul layl, a kira shi tahajjud, duk sunan shi ne. Ina fatan gane wannan. To abin da ya kamata mutum ya yi sai mutum ya zaba wani lokaci ne ya ga ya fi dacewa a gare shi ya yi sallah ɗin. Akwai mutanen da ke ganin cewa ya fi dacewa a gare su su yi farkon dare. An gane wannan ku? Akwai masu ganin ya fi dacewa su yi tsakiyar dare. Akwai masu ganin ya fi dacewa su yi ƙarshen dare. Babban abin da ake so dai shi ne maganar Aisha radiyallahu anha. Ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi gairihi ala ihda ashara raka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ƙarawa ba a cikin Ramadan ko wani Ramadan, baya ƙarawa kan raka 11. Manzon Allah baya ƙarawa kan raka 11. Wannan shine bayanin Aisha radiyallahu anha da kuma wasu ruwayoyi da yawa. Saboda haka manzon Allah a sallar shi na dare baya yin sallar dare da ya wuce raka 11. Idan ka ga raka 13 ya haɗa ne har da sunna ta isha, sunnatul isha alba'diyya raka 2. In ka ga raka 15 ruwaya to ya haɗa da rakatayil fajr. Shi ne za ka ga ruwaya an ce manzon Allah ya yi sallar azhar raka 15. Ina fatan gane wannan. To saboda haka idan mutum ya riga ya sallar tarawi raka 11 to baya bukata kuma ya yi wani sallah a cikin dare. Baya bukata ya riga ya yi sallah a cikin dare saboda ya riga ya cika iyakacin sallar da manzon Allah yake yi raka 11. Ko manzon Allah yana ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. idan mutum ya ga ba zai tashi can cikin dare ba sai ya yi sallar tarawih din shi kawai kenan idan kuma yana gari yana da karfin da zai tashi da dare sai ya bar tarawih ya yi sallar tahajjud ko qiyamul layl duka duk sunansa daya inda ramadan ne amma in ba ramadan ba ba a yin tarawih sai ramadan ko amma ana yin qiyamul layl ana yin tahajjud kowane lokaci amma in ya zo da ramadan sai ya zama tun hade in ma ka ce mai tarawih ko ka ce mai tahajjud ko ka ce mai qiyamul layl duka su gaba daya ana yin su ne da dare to tambayar da yake yi yin tahajjud a masallacin da aka yi tarawih idan ya zama to zai kawo rabuwan kan mutane ya zama to limamin shi ya jagoranci yin tarawih kuma samari masu jini a jika da kuma sauran iyaye masu jini a jika suna ganin su suna so a dan tsawaita musu su suna so su yi sallan tahajjud to sai suka ce su din nan za su kai cikin dare su ba za su bi ba za su bi tarawih ba idan ya zama to limamin yana da kyakkyawan fahimta cewa ba wai ana so a rena shi bane ba wai ana so a nuna cewa ba shi da imani bane an gane ko to saboda haka sai ya bada dama ya zama to a zo a yi wannan sallah na tahajjud to wannan babu ne tunda ba za a samu rabuwan kai ba amma in ya zama to samarin suna nuna sallar tarawih da limamin yake zarena sannan suna ganin ba shi da imani suna ganin yan tagajar su ke yin sallar tarawih su masu karfin imani masu jini a jika su ke sallar tahajjud to wannan zai iya kawo rabuwa zai iya kawo gaba tsakanin al'umma musulmi mafi alkhairi a bashi a je a nemi wani masallacin can a yi an gane a takaice dai yana halarta wasu malamai wasu limamai wasu su yi daban tarawih wasu mutan daban su yi amma ba wai limami daya ya yi sallah ya yi tarawih kuma ya zo ya jagoranci wannan ya yi sallar da ya fi raka'a 11 wannan shi ne ra'ayin da ya fi rinjaye duk da akwai masu ganin halaccin a yi sallar da ya fi raka'a 11 amma dai maganar su gaskiya ya saba wa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kai ko saudiya suna yi fiye da raka'a 11 saudiya suna raka'a wajen 20 da wani abu amma da yake addini ba ya dogara da abin da saudiya ya yi ba ne addini yana dogara da ina gaskiya yake ne kaga dai saudiya ita ce madogara gaba ɗaya da duniyar salafiya in ana maganar duniyar salafiya ina ne za ce saudiya malaman sunna wanda ake ji da su a duniya suna saudiya amma kuma wannan sallar da ake yi na tarawih raka 20 da wani abu ba dukkan malaman saudiya suka miƙa wuya a gare shi ba suna da saɓani a kan shi suna fata an gane to akwai malamai da suka ce duk sahabbai sun yi sallar tahajjud a farkon dare ne ba a tsakiyar dare ba ba sa yin barci ba sa yin barci sa'an nan su ce za su tashi su fito yin tahajjud menene ingancin wannan magana to abin da yake magana akwai malamai da suka ce duk sahabbai sun yi sallar tahajjud duk sahabbai sun yi sallar tahajjud a farkon dare ne ba a tsakiyar dare ba ba sa yin barci sa'an nan su ce za su tashi su fito yin tahajjud ba sa yin haka to menene ingancin wannan magana to idan muna so mu fahimci wannan da kyau bari mu karanta hadisin Abdurrahman bin Abdul Qari da yake bamu labari a cikin hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim farashtu ma Umar bin Khattab yace na fita tare da Umar dan Khattab laylatan ila almasjid na fita wani dare zuwa masallaci fa idhan nas awza'un mutafarriqun sai ga mutane nan mabambanta duk sun wawatse mutane a rarrabe kuma a watse bi ma'ana suna yin sallah a rarrabe suna yin sallah a watse kowa yana yin sallah daban-daban yusalli rajul li nafsihi wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi ra wani mutum yana sallar shi kadai zaka wani mutum ya ware gefe yana sallar qiyamul layl shi kadai ko sallar tahajjud shi kadai sannan ko wani mutum yana sallah fa yusalli bi salatihi ar-rahd sai wasu mutane su yi sallah tare da sallar shi kaga haka suke nan wani mutum yana sallar shi kadai sallar tahajjud wani mutum kuma yana yin sallah in yayi sallah sai wasu su yi sallah tare da shi to sai Umar yace radiyallahu anhu wallahi inni la ara law jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahid la kana amsal yace ni ina ganin da na tara wayannan mutane karkashin limami guda daya da shi yafi dacewa me muka ga kazo masallaci kaga masallaci a tarwaje kowa yana yin abin da ya gada ma me zai hana in tara mutane karkashin limami guda daya yace ina ganin wannan shi yafi dacewa in ji Umar dan Khattab radiyallahu anhu sannan sai Umar ya yanke hukunci cewa zai tara su karkashin limami guda daya sai ya tara su karkashin Ubayy ibn Ka'ab shi dama Ubayy ibn Ka'ab mahaddacin Al-Qur'ani ne sai ya tara su ya zama shi ne limamin su a wata riwaya da kuma Tamimu Tari yace sun makarashtu ma'ahu lailatan ce wani lokaci wani dare sai na fito tare da Umar dan Khattab radiyallahu an wani dare daban wannasu yusalluna bi salati qari'ihim alhali mutane suna sallah da sallar limamin su yanzu masallacin sai ya zama akan tsari ba kowa da kowa yake sallar da ya ga dama ba wannasu yusalluna bi salati qari'ihim alhali mutane suna sallah da sallar limamin su sai Umar yace ni'matul bid'a hazi ma dalla da wannan bid'a din wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna wannan da suke yin bacci a gare ta yafi lada fiye da wanda suke qiyamul layli a gare shi wannan da suke yin bacci a gare shi yafi lada fiye da wanda suke qiyamul layli me wannan ne suke yin bacci suna yin bacci a yaushe a'a suna yin bacci a yaushe ƙarshen dare su mutane suna yin sallah ne a farkon dare sai su kwanta a ƙarshen dare yace da sun kwanta a farkon dare su tashi a ƙarshen dare da yafi alkhairi shine ma'ana wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna wannan da suke bacci a gare shi yafi alkhairi fiye da wanda suke qiyamul layli yace yuridu akhir al-layl yana nufin ƙarshen dare yin sallah a ƙarshen dare yafi lada fiye da sallar da suke a farkon dare da sun riga yin bacci a farkon dare su tashi su yi sallah a ƙarshen dare da yafi alkhairi sai ce wa kana nasu yaqumuna awwalahu kuma ya fito biri ya kasance mutane suna qiyamul layli a yaushe farkon dare mutane suna qiyamul layli yaushe a farkon dare kenan anan wajen mutum ya samu yayi sallah a farkon dare ko bai samu ba ya samu yayi a tsakiyar dare ko bai samu ba a ƙarshe fa ya samu idan mun duba wannan hadisi da kyau ya nuna mana da ma sun kwanta a farkon dare yayi sallah a ƙarshen dare kuma akwai sallar da Annabi ya nuna mana hadisin da Annabi ya nuna mana cewa a hadisin da hadisin Abi Huraira min kulli layli kar autar rasulullah kowane dare manzo Allah yakan yi wuturi min awwalihi wa wasbihi wa akhirihi annabi yakan yi farkon dare yakan yi tsakiyar dare yakan yi karshe ai sallar qiyamul layli kamar wuturi ne shi tunda raka'a 11 ne ina fatan gani almuhim dai ya halatta mutum yayi sallar tahajjud qiyamul layli ko abin da ya kamata wannan ko tarawi ya samu yayi farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare Allahu a'lam sannan assalamu alaikum Allah ya kare malam daga mahassada ya kuma ɗaukaka shi malam menene daru taqrib shin ya halatta ahlus sunna mai kyakkyawan fahimta na sunna ya haɗa kai da shi'a ku tambaya akan menene daru taqrib to shi daru taqrib ana kiran shi daru taqrib bayin shi'a wa sunna wannan daru takrib ko kuma ce daru takrib bainal mazahib al-islamiyya da ana kiran shi ko kace daru takrib bainal sunna wa shi'a ko daru takrib bainal mazahib al-islamiyya wato ita wata ma'asasa ce wanda an kirkiro ta ne dan kiran mutane zuwa ga takaribi zuwa ga hadin kai an gane a kusantar tsakanin mazhabobi ya zama to tsakanin mazhabobin nan ba a gaba da juna irin yanda ake gaba tsakanin ahlus sunna da shi'a tsakanin ahlus sunna da sufai ya zama to an daina yin gaban wato an kusantar da fahimta an gane a kawo su kusa kusa ya zama to da shi'a da sunna suna iya zama a inuwa guda ɗaya su gudanar da addini tare to irin wannan daru takrib bainal mazahib al-islamiyya ko bainal sunna wa shi'a an kafa ta shekara 1947 1947 miladiya a can Misra a can Al-Qahira an ce amma bata fara ainihin motsi ba bata fara nishadi a aikace ba sai 1948 a lokacin ta fara aiki sosai to shin wannan daru takrib din wane ne ya asasa ta wanda ya asasa ta ana kiran shi a Sheikh Muhammad Taqi Al-Ummi a Sheikh Muhammad Taqi Al-Ummi wani babban malami ne na shi'a a Iran shi ne ya kirkiro wannan daru takrib an gano wannan ku a su wane ne waɗanda suka yi tarayya tare da shi wato an samu adadi da yawa daga cikin malaman da ke da'awan sunna akwai malaman da ke da'awan sunna da suka goyi bayan wannan irin wannan motsi din a samu ainihin haɗin kai a samu kusantar da fahimta a cire adawa tsakanin sunna da shi'a daga cikin waɗannan malamai na sunna akwai a Sheikh Mahmud Shaltut wani babban malami ne a Misra shi ne Sheikhul Azhar a zamanin shi a lokacin idan an kira mutum Sheikhul Azhar kamar ana so ne a ce duk duniya gaba ɗaya ba mai ilimin shi in an baka wannan mukami Sheikhul Azhar ana nufin ka kai gaya wajen ilimi to shi wannan Mahmud Shaltut shi ma yana daga cikin malaman da suka goyi bayan wannan motsi da aka yi na kusantarwa tsakanin shi'a da sunna daga cikin aikin da ya yi ma don ya nuna goyon bayan al'amarin ya ce yana halatta ahlus sunna ya ɗauki littafin in shi'a ja'afariya isnai ashariya ya yi addini da shi za ka iya ɗaukar littafin in shi'a ka yi addini da shi ya halatta kuma ya ba da fatawa duk duniya ta ji cewa yanzu mazhaban shi'a isnai ashariya al-ja'afariya na Iran din nan mazhaban Ayatollah Khomeini wannan mazhaba wato daidai take da mazhaba na a'immatul arba'a kamar yanda ya halatta kamar mazhaban Abu Hanifa mazhaban Imam Shafi'i da mazhaban Imam Ahmad mazhaban Imam Malik to shi ma ya halatta kamar mazhaban Ja'afariya haka ne duk ɗaya ne kawai ka zaɓi duk wanda ka gaya ma wannan malami Mahmud Shaltut ya bada wannan sannan bayan haka ma ya bada dama ga malaman shi'a su zo su karantar da mazhabin shi'a a jami'an Azhar a zo a karantar kuma su ma 'yan shi'a suka yi alkawarin su ma za su karantar da suka ce a zo a karantar da mazhabin sunna a nasu jami'a din an gane wannan ku to daga cikin manyan malaman da suka goyi bayan wannan manyan shi akwai Sheikh Mahmud Shaltut akwai a Sheikh Abdulmajid Salim shi ma yana da awan shi ma malamin sunna ne a Sheikh Mustafa Abdulrazak sannan akwai malaman da wanda waɗannan da suka goyi bayan su akwai Sheikh Muhammad Abdul akwai Sheikh Rashid Rina duk waɗannan malamai ana cewa malaman sunna amma fa ba wai ana nufin sunna tan tagariya ba, ba ana nufin yan salafiya ba, an gani yan asha'ira ne mabiyansu, sai kuma yan akalaniye masu fifita hankali akan nassi, ina ba san gani to ire-irensu. To sannan akwai daga cikin malaman Shi'a akwai Abdul Hussein Sharafuddin, akwai Ayatullahi Hussein Al-Barujardi, Ayatullahi Hussein Al-Barujardi, to wa'annan suna daga cikin malaman da suka bada gudunmawa mai tsoka wajen ganin an kafa wannan kungiya din. Kuma sannan wannan kungiya din Darut Takrir ta fito da wata mujalla da sunan Risalatul Islam, an gane sunan ta kenan mujallar, domin yada wannan fahimta na Darut Takrir bainar sunna wa Shi'a. To menene manufa, mai babban manufa na wannan Darut Takrir? Shafisar manufarta kusantarwa tsakanin mazhabobin musulunci da kusar da saɓani tsakanin sunna da Shi'a, ya zama tsakanin ahlus sunna da Shi'a babu wani saɓani kuma, dan Shi'a da ahlus sunna sun zama abu ɗaya, sun zama sun tsaya maɗaurin ki ɗaya, an gane wannan ko? Sannan na biyu, yaɗa ainihin thaqafa na sassauci tsakanin musulmi, ya zama cewa tsakanin izala da ɗariƙa, ahlus sunna da ƴan ɗariƙa, ahlus sunna da ƴan Shi'a, ahlus sunna da ƴan ƙalaƙatu, akwai rangwame tsakaninmu, ya zama babu wani gaba, a ringa yi juna rangwame, a daina irin wannan zafin da zai zama to kila a fitar da wani musulunci ko a ce wane kaza a kusar da wannan. Sannan a karanta jayayya tsakanin na mazhaba, ya zama to jayayya da ake na mazhaba a rage shi, wanda yana kawo rabuwan kan al'umma. Sannan kuma tara kalmar musulmi dan a fuskanci turawan mulkin mallaka, dama wannan shine babban abin da ake cewa, ta ce musulmi in muna so mu fuskanci turawan mulkin mallaka dole sai mun dinke barakar da ke tsakaninmu. Saboda haka a daina cewa wani dan Shi'a ko dan ɗariƙa ko dan ƙalaƙato, duk mutumin da ya kalmar shahada kawai namu ne, saboda a samu damar fuskantar turawan mulkin mallaka. Ga Isra'ila ta dumbaro mu, ga Amerika ne tana so ta gama da mu. Saboda haka in muka ce za mu tsaya magana aƙida za mu mutu, kowa ya aje aƙidar shi. A daina magana wai ɗan salafiyya, wai ɗan Shi'a, wai ɗan ɗariƙa, wai ɗan kaza, dukkanmu gaba ɗaya mun yi la ilaha illallah, dukkanmu gaba ɗaya alƙur'aninmu ɗaya ne, alƙiblanmu ɗaya ne, ubangijinmu ɗaya ne, manzonmu ɗaya ne. Ina ba ta gane wannan? To wannan shi ne babban ajenda, an gane wannan ko? To sun fitar da ainihin mujalla kamar da nace, sunanta Risalatul Islam linashri buhusi linashri buhusi an at-taqrir. To shin malaman sunna na hakika wanda suke da fahimta mai kyau, wanda suke da tataccen fahimta na aqida, shin sun goyi bayan wannan fahimta na taqrir? To shine aka ce malamai na hakika, malaman salafiya sun yi nakadi da babban murya, sun yi nagari, sun yi suka ga wannan tunani na taqrir, an gane. Daga ciki suka ce saɓani tsakanin sunna da Shi'a ba wai saɓani na fidiyo bane ba kadai, saɓani tsakanin sunna da Shi'a ya fi ƙarfin saɓani na fidiyo, saɓani ne wanda wato kusan kamar sun yi hannun riga ne, ba zai taɓa yiwuwa da sunna da Shi'a su haɗu ba, sai dai za a yi haɗuwa irin na siyasa, kowa ya ajiye abin shi a zuciya, amma kuma kowa ya yi aƙida shi, amma sun in Shi'a ta yi gabas sunna ta yi yamma, in sunna ta yi gabas Shi'a ta yi yamma, bai taɓa yiwuwa su haɗu. Ina ba san gani? Shi yasa wani malami Muhibbuddin Al-Khatib ya yi littafi Al-Khududul Arida bainar sunna wa Shi'a, akwai parallel gap tsakanin sunna da Shi'a, kasan ba zai taɓa yiwuwa a yi haka ba, haka za a yi ta tafiya. Idan kun ce sahabban manzon Allah na kirki ne, Shi'a sun ce sahabban annabi sun kafirta duka, sai dai wasu mutane kaɗan. In kun ce matan annabi na kirki ne, shi a sun kafin jama'a annabi sai dai Khadija kadai. In kun ce duk duniya ba mai kuskure, duk duniya ba masumi sai manzali, shi a sun ce ahlul baiti su goma sha biyu nan a imma na shi a guda goma sha biyu masumai ne. In kun ce babu wanda ya san gaibi sai Allah, shi a sun ce imamai sun san gaibi. In kun ce wannan Qur'anin da muke karantawa cikakke ne, babu ragi, babu ƙari, babu kaza, shi a sun ce wannan Qur'anin bai shiga ba, Imamu Mahdi ƙarshen zamani zai zo da nashi. Idan kun ce idan mutum ya mutu tashin kiyama ba zai tashi ba, idan mutum ya mutu ba zai ƙara tashi ba sai tashin kiyama, shi a sun ce akwai raja'a. Kuma sun ƙirƙiro wannan ne saboda tsananin adawar da suke da sahabban manzo Allah. Suna ganin wai idan an ce sai tashin kiyama za a rama mu ahlul baiti zaluncin da suka ƙirƙiro suka ce an mutu, zaluncin da ƴan shi'a suka ce wai an mu ahlul baiti. Suna ganin in an ce tashin kiyama ne za a rama, an cuce su. Sai suka ƙirƙiro aqidan ar-raja'a, za a dawo da Abubakar, a dawo da Umar, a dawo da ainihin Aisha da Hafsa, za a dawo a rayar da su. Sai Imamul Mahdi ya tuki tauhu shi ma ya taso. Imamul Mahdi ya zo ya ɗauko takobi duk gaba ɗaya waɗannan mutane ya fille su gaba ɗaya, kafin ya fille su zai ce na muku haka ne domin sakayya ga abin da kuka yi ga Abubakar da Umar, ga abin da kuka yi ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina ba san gane wannan. To sannan ni'matullahi aljazairi a cikin littafinsa al'anwar al-nu'maniya ya ce ba mu haɗu da ahlus sunna ba wajen ubangiji, ubangijinsu daban namu daban, ba mu haɗu da su ba wajen manzo, manzansu daban namu daban, ba mu haɗu da su ba a wajen qur'ani, qur'aninsu daban namu daban, ba mu haɗu da su ba wajen addini. Ya ce duk mutumin da ubangijinshi ubangijin ahlus sunna ne ba namu ba ne, duk mutumin da qur'ani shi qur'anin ahlus sunna ne to ba bai tare da ku, duk mutumin da manzan shi manzan ahlus sunna ne ba namu ba ne. Ka faɗi wannan? Ina ba ta gane wannan. Saboda haka malaman da suke nagari suka ce idan ka duba duk inda ahlus sunna suka dubara, kai akwai wani babban malami ina ganin daga cikin ayatullahi an tambaye shi idan na je wani gari ni dan shi'a ne, aka tambaye ni dan shi'a ne, sai na je wani gari garin nan ba malaman shi'a a cikin garin, kuma gashi nan kuma na je garin lallai na je garin ne dan rayu a garin, to yanzu idan ina so in yi addini yaya za a yi in yi addini in rayu da addini na a wajen? Sun san amsa da ya bayar, ya ce ku tambayi malaman sunna, in suka ba ku amsa su ba abin su shi ne amsa. Ku tambayi malaman sunna in sun ba ku amsa to kishiyarsu shi ne daidai. Shi ne abin da ya faɗa. To a ɗan shi'a zai iya rayuwa a Najeriya sai tambaye ka fitawa, kai za ka ɗauka ɗan shi'a, ai ɗan shi'an nan na da sauƙi yana tambaya na fitawa, in ya tambaye ka yana tambayan ka ne kana gaya mai to kishiyar hadari. Eh, sannan suna da wani mummunan aƙida wanda babu yadda za ka yi da ɗan shi'a sai ka haƙura da shi. An gane aƙidar sun kafa ta tana da hadari sosai, babu wani aƙida da ya fi hadari ga shi'a kamar ta. Inda babu ita ma to kila ɗan shi'a zai iya fahimtar addini, zai ce aƙidar taqiyya. Ita taqiyyar nan ya halatta ɗan shi'a ya zauna da kai ko shekara nawa ne ya rantse ma shi ahlus sunna ne, kuma ya yi mu'amala da kai kamar ahlus sunna, har in ya ga dama ba za ka taɓa gane shi ba. An gane wannan ko? To kuma in ya ga dama zai yi sallah irin naka, zai yi komai irin naka a babu taqiyya. An gane? Sun ce ya halatta a ringa maneji ana karanta wannan Qur'anin da ke hannunmu babu taqiyya kafin Mahdi ya zo. Ko da kaga dan shi yana karanta Qur'ani ba ya yarda da shi bane, to wannan taqiyya sai abin da kaga yana yi za ka san ma ya yake ba. Kana ruwan ko? Kuma kaga abin da alƙali yana da hadari. Sun ce kashi tara daga cikin goma na aqidar shi'a taqiyya ne. Tis'atu a'sharu din ji taqiyya. A kasa aqidar shi'a goma kashi tara taqiyya ne. Wato koye koye aqidar su ne su bayyana zahiri kamar suna tare da ku, ƙarƙashin ƙasa suna nan tare da miyagun abubuwa. Suna cewa a takawai sun ce Ja'faru Sadiq na cewa at-taqiyya dini wa dinu abadi la dina liman la taqiyata la taqiyya shine addini na wato munafinci da yaudara da zamba cikin aminci shine addini na kuma addini iyayina babu addini ga wanda bai da taqiyya na ba ta gano wannan to kaga mutane da ke da irin wannan addini in suka ce ku zo ku hada kai to dan Allah kan ya hadu wanda taqiyya ya zaka yi ya baka ka san zuciyar shi ya karkata ya yarda da kai haka wanda taqiyya wallahi a cikin kai shine ma liman ya ga shine addinin shi'a domin dan shi'a zai yi zuwa kira dan dariqa yace ku zo mu tukun mace America ta dumbare mu Isra'ila ta dumbare mu za su gama da mu ku zo mu hada kai yana so ne amfani da ranka da dukiyarka a gama da kai shi'a rayu amma jahilan ahlus sunna wanda suke da raunin fahimta wani wanda ba bai karanci aqidar shi'a da kyau ba sai ga in shi'an nan ya kamata a manta da bambanci a hada kai kana jin mutun ya faɗi wannan ko da ka gan shi ga malamin sunna wallahi bai fahimci shi'a ba wasu suna da awon malamin sunna amma ba su tsaya sun karanci aqidar shi'a da kyau san ko bai cece ita ba an gano wannan ko to sabani tsakanin sunna da shi'a ba wai sabani bane kawai na fiddu inda sabani fiddu ne kamar malikiya da shafi'iyya abu ne da sauki an gano wannan ko sai ce a misalin suka ga sahabbai misalin aqida raja'a da sauran abin da ya kama da wannan sannan kuma in an dauki wannan aqida na takrir zai iya janyo ahlus sunna su yi sassauci kan aqidar su ya zama to ba mu damu da matsalar aqida ba kuma kawai mun kyale maganar aqida kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke gani an gano wannan ko saboda haka wannan da'awa din ta fi ƙarfi ɓangaren siyasa fiye da ce ɓangaren addini ka san ɓangaren siyasa ana iya cewa da kirista da musulmi da wane ne da maimakon gunki mu manta da bambance-bambancen mu saboda mu ɗaukaka faci amma kowa ya san jinin ubanshi ko to shi ɗan shi'a in ya gaya maka wannan shi ba kuma baya kai yana kin ka fiye da yadda yake kin ba yahudi mun ji fatawan wannan shi'a da ya faɗa ga shi ga kai a cikin social media dan shi'a ne ya ce ainihin kare na Sharon da kare na ainihin wannan Netanyahu ya fiye bai Abubakar da Umar to kun ga shi kenan yahudawa sun ninninka ahlus sunna daraja a wajen shi'a to kuma wannan fa magana da ya faɗa wallahi shi ke nan rubuce a cikin littattafan shi'a amma wasu daga cikin malaman sunna wanda suka jahilci al'amarin wai su ne suke tallatawa mutane a haɗa kai da 'yan shi'a wasu ma har sun je garin Iran wasu sun je garin Iran wani da ya je garin Iran aka tarbe shi hannu biyu ya ci abinci ya ƙoshi an gane mutanen shi'a suka kyautata mishi ya ce wallahi bai taɓa ganin mutane masu kirki irin shi ba yake to in ba wawa ba dama mutumin da yake so ya jaka sai ya zage ka ne mutumin da yake so ya jaka dama yana so ka zama irin shi ko yana so ya amfani da kai ya cimma burinsa sai ka zo ya nuna ma muku halin shi to zai nuna maka gayan makarimul akhlaq domin in ka yarda da shi ya amfani da kai to ita shi'a ta Iran sun gaji irin wannan siyasa din kokarin nuna ayatullah Khomeini farko haka yayi ya zo ya nuna wa musulmin duniya gaba daya a manta da bambance-bambance gaba daya rikici tsakanin sunna da shi'a ya kamata a manta da shi sai malaman sunna suka yi tsammanin shi yana da sassaucin ra'ayi ya ce wannan shi'a shi ba mai zafi ba ne a haɗa kai da shi in kun karanta littafin malaman gumi waya extant ya ce gaskiya malaman gumi ya yabi ainihin wato revolution na Iran ya yaba amma malaman gumi yana sukan shi'a sosai amma kuma sai ya ɗauka ayatullahi Khomeini mutum ne mai sauƙi wanda za a iya tafiya tare da shi amma daga baya fa sai malam ya fahimci saɓanin haka ina fatan gane wannan sannan kuma wato maganan daga cikin malaman da ke sukan a haɗa kai da 'yan shi'a ko 'yan dariƙa akwai malaman hukumi yanzu wani audio yana nan yana yawo a cikin social media ya kamata wasu daga cikin saurara ku maganar malam ina ganin wasu sun ji wannan ko wanda suka ji su sa mu wanda ba su ci ba yana magana bai yuwa a samu haduwan kai idan zuciya bai hadu ba. Yace dole sai akida ta hadu sa'annan a samu haduwan kai. Malaba gumi yayi magana sosai, yayi suka ga masu cewa a zo a hada kai tsakanin ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da ɗan kaza. A'a, dole ne sai akida mu ya zama ɗaya. Ina fatan gane. To mutanen da ke so su bi ta hanyar malaba gumi su cimma burin suna da yawa. Abinda nake roƙon ɗaliban ilimi, in kuna so ku san wane ne malaba gumi da karanta karancensa, ku ga irin ƙoƙarin da ya yi na yaɗa sunna. Don Allah kada ku saurari maganar wasu, ku ɗauko fasikansa audiyansa na da, ku je ku ce don Allah kuna so a ɗauko muku karatun da ya yi na Bukhari da karatun da malaya ya yi na Ashifa da karatun da malaya ya yi Sahih Muslim da wasu karatuntukansa na fiqh, don ku ga yadda malam ke karantar da madaran sunna, karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma. Karatun Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani. Baya cewa Bukhari ainihin ɗakuwa ne a ciro shinkafa daga cikinsa, ko kuma shinkafa a ciro ɗakuwa daga cikinsa. Wai hadisan manzon Allah wato su ne kaman ɗakuwa, a gani? To sauran wato hadisai, mafi yawan hadisan manzon Allah ɗakuwa ne. To za ka ga ana ta sukan hadisan manzon Allah, ana faɗin kalmomi kuma da sunan wai ana bin da'awar malaman gumri. A gari, in kuna so, ya kamata wani ya yi research, ku ɗauko karatuntuka malaman gumi, don Allah. Ku tsaya ku nutsu, kuna so ku fahimci gaskiya ne. Ku ɗauko karatuntuka masu cewa suna danganta kan zuwa gare shi, ku dinga bi kuna aunawa. Za karatun malam ya yi gabas su fi yamma, amma fa su ɗin nan su ne fa wakilansa. Abin mamaki, mutumin da yake so ya yi rugu-rugu da kai, shi ne ko mutane ke ɗauka wakilinka. Kamar yanzu wannan karatun da nake yanzu, a ce bayan na bar duniya sai a samu wani ya zo kawai yana cewa Qur'ani zalla, sai a ce wakilin malam ya haya al-salafi. To shi ne fa yanzu abin da ke faruwa ga malaba hukumi. Wallahi masu cewa suna wakiltarsa, billahi lazi suna rusa da awan shi ne, da sunan suna wakiltarsa, amma mafi yawa ba su sani ba. An gane wannan? To kaga daga cikin malaman da suka zo da wannan fahimta, malaman da ke sukan wannan takarif din, akwai ainihin a Sheikh Al-Allama Ibn Baz da Al-Allama Nasiruddin Al-Albani da Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. An gane wannan ko? Sun yi bayani cewa takaribi ba zai kasance ba sai an bar bidiyoyi. Ba zai yiwu a samu fahimta na juna, a samu haɗin kai ba sai an bar me? Sai an bar bidiyoyi. Yan Shi'a su bar duk bidiyansu, su bar shirkansu, suna yin shirka. Za ga mutum ya ce ya Husaini ba na arziki, ya Husaini ba na ilimi, ko sai ga wani ya sa maka suna Abdul Husain, Abdul Hassan, Abdul Ja'far, maimakon Abdullahi. A koma zuwa ga littafin Allah da sunna, in za a samu haɗin kai, a koma zuwa ga littafin Allah da sunna da manhaji na salaf, a koma zuwa ga hanyar sahabbai, hanyar tabi'ai, hanyar tabi'i tabi'in. An gane? Wai menene yasa Iran take neman takarib? Iran ta fahimci aqidar Shi'a ba su da yawa. To ta yaya za a yi ta yaɗa aqidar Shi'a? Shine a shigar da ita cikin ahlus sunna, ta dinga musu ɗauki na ɗaya. Shikenan. Idan aka ce a haɗa kai tsakanin Shi'a da sunna, ƙarƙashin ƙasa za su ringa yin da'awa suna ɗauki na ɗaya, kafin ka ankara 'yan Shi'a su ma sun samu mabiya da yawa. Kamar yadda ainihin ɗan alaƙatan nan na Katsina, an gane, kamar yadda yake so ya yi wa 'yan dariƙa, ya ce da ne yake suka 'yan dariƙa, amma yanzu ya gano suna kan gaskiya. Ko ƙarya ba yake yi? Ya ce 'yan izala, 'yan ahlus sunna da sun soki iyayensu, yanzu ya zo ne ya rama musu. Wai ɗan alaƙato ne wanda bai yarda da hadisin Annabi ba, ya zo ya rama musu sufaye. Kana fatan gane wannan? To abin da yake yi, to wani daga cikin sufaye mai basira mai kwakwalwa ya ce ya ku 'yan dariƙa, ya kamata mai baka mu faɗa. Wallahi da layi ce wanda ake ana so a yi wa 'yan izala ritaya, wallahi masussuka bai iya wa 'yan izala ritaya ba. Ya ce wallahi har yanzu ba wanda aka yi ma ritaya sai mu. Ya ce billahi da yana nan yana kwasan mutanenmu, yana nan yana kwasan mutanenmu, yana mai da su yan alaka saboda haka yace kuma wanda wanda ke wanda suke malamai yana nan yana ta musu da taya da kudi saboda su yi shiru kan su kyamace shi su kuma mabiya yana ta cusa musu ra'ayi suna bin shi yace ba za mu gane wannan ba sai idan an zo taro in an zo taro sai ayi wasi da duk wani malami sai a koba zuwa ga dan kalaka su sai da su baye ne ba amma suna sai kai duka malaman su bayan ba sa gefe guda ba wanda aka ce su yayi to yanzu daga baya sai su baye suka yi abin da ake kira about town kace wallahi mun gane cewa wannan mutum mai yaudari ne yana so ne ya lankwame mu bi ma'ana ya kwashe mana mutane da wayo da sunan takarim da sunan mu hada kai a manta da bambanci in kaji ana wannan mai rauni ne yake so ya hadu da masu karfi ya cuce su kamar ainihin da naman alade ne ake so a hada da naman rago sai a dafa wai zai fito idan an ce za a yi hadin kai tsakanin shi'a da sunna mutanen da za a fita ahlus sunna duk mutumin da yake da farin kaya sai mutumin da yake makanike wanda yake ga injin oil ga bakin kaya tare da shi ga datti sai ce dan Allah ku zo ku kwanta a daki daya ku kwanta a gado daya dan Allah ka bari ku kwanta a manta da bambance bambance ka manta da injin oil da yake jikina ka manta da fesil ka manta da kasa da waye da ai na san ka sa farin kaya ne kaza ka manta a zama samu hadin kai in ka samu hadin kai da shi waye zai cutu mai farin kaya to kaga wannan shine abin da yake faruwa ga wannan hadin kai to wayanda bai sani ba sai je kasar Iran kasar Iran su bashi kudi kasar Iran su ce da shi dadi sai ya dawo yana sambatu wayannan mutane sun samu ci gaba wayannan mutane ba yanda aka yi tsammanin su bane yan shi'a sun bambanta ba duka yan shi'a bane ke zagin sahabbai irin wayannan na musamman ne an gane daga baya sai an mana kof daya sai daga baya sai da Allah jama'a ya fi mun ban sani bane bayan tun farko ya kamata kai kyakkyawan bincike akan wannan an gane wannan ko to irin wayannan mutane suna so a rage wannan tsari su karanta a karanta muqawama a daina ainihin musu radi kafin a ankara za su zo su yi karfi irin karfin da ba a cewa komai an gane wannan ko to saboda haka malaman sunna sun yi rubuce-rubuce sun karyata wannan haɗin kan in dai malaman sunna na hakika ne sun yi rubuce-rubuce sun karyata ainihin wannan takarib din duk da kaga yana kira zuwa ga takarib gariya gaskiya bagidaje ne a cikin sunna kana so ka samu cikakken bagidaje wanda bai gama fahimtar aqidan shi ba shine zai gaya ma a zo ga America sun zo ga wayewaye ko da mun hada kai wannan ba zai hana America zuwa ba gara in mutu da aqida na America ta kashe ni in mutu da aqida na in zo hada kai lalata aqida na da in zo in mutu da aqida na in mutu da aqida na America sun kashe ni Israila sun kashe ni da in zo na hada kai da yan shi'a da waye na zo na lalata aqida na gamu da Allah a haka wanda ba alkhairi gare ni to ya kamata mu tsaya mu karanci addinin mu da kyau kada mu ringa bin malamai masu siyasantar da addini Allah shi kiyaye to wannan shine babban manufa na Darut Taqrib to yanzu Darut Taqrib din yanzu ya fara zuwa ko biyo ahli sunna sun shiga cikin wannan kungiya ba su sani ba yanzu wannan rikicin da ake tsakanin Yahudawa makiya Allah da America makiya Allah da Iran makiya Allah wannan yakin da ake tsakanin su ya sanya wasu daga cikin malaman sunna sun rikice ba su tsaya sun karanci wane ne shi'a ba suna ganin kaman ai ya kamata a mara musu baya to mutumin da garar sharon da kai ba ma kai ba garar sharon da shugaban ka Abubakar to kai kuma garar waye da kai garar karen sharon da waye Allah shi kiyaye Allah muna cikin bayani akan annabi Ibrahim alaihi salam a kafiran sun zo sun ga gunkin su an yi gutsu-gutsu da shi sun ka ce aluman fa'ala haza bi ali hajjina innahu la min az-zalimin wai wane ne ya aikata wannan da guma kanmu ne yayi maguma kanmu gutsu-gutsu lalle yana daga cikin azzalimai sun ka ce gaskiya mun ji wani saurayi qalu sabina fata yaskuruhu mun ji wani saurayi yana ambatan su yuqalu lahu ibrahim ana kiran wannan saurayi ibrahim yana ambatan cewa lallai sai na yi kaidi sallahi la'aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin wallahi da sannu zan yi makirci da sanda zan yi kaidi ga gumakanku ba ma kirci bar kyau ba da sanda zan yi kaidi ga gumakanku bayan kun juya kuna masu bada baya an gano wannan aiki to a lokacin nan a suka ce to a zo da shi fa kanu fa atubihi ala ayunin nas ku zo da shi a gaban mutane la'allahum yashhadu ko wala Allah mutane za su sheda mutane su sheda irin abin da za a aikata gaba gare shi a lokaci a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim shin kai ne ka aikata wannan da allolin mu ya kai ibrahim me muke so tabbi Allah ya Allah mu wane ne ya aikata wannan gare mu sai suna tambayan wani shin kai ne ka aikata wannan ga allolin mu ya kai ibrahim بل فعله كبيرهم هذا
قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
سيتش مسكالة بل فعله كبيرهم هذا سيتش ببنس ونن كاب ونن ببن دعك ساني قاتري أكافتا كي أيكتا أغاري وندي أيكتا بل فعله كبيرهم هذا babban su wannan shi ya aikata fasaluhu ka tambaye su sai aka sa mimun na ainihin jama'a na uqala ko me ku a ce fasaluha ku a ce fasaluhunna sai aka ce fasaluhum wato sai annabi ibrahim sai ya mayar da gumakan kawo masu hankali sai ya zama to kamar ana magana ne da masu hankali sai ce ga su nan ba kuna bauta musu ba ba suna da hankali ba ba suna iya fahimtar maganar ku ba hasbi ya muku bukata ku tambaye su sai annabi ibrahim alayhi salam sai ya saukar da su a matsayin masu hankali fasaluhum maimakon fasaluhunna an gano wannan ko fasaluha sai ce ku tambaye su in kanu yadibun in har sun kasance suna magana in dai suna magana ku tambaye su in ba sa magana to ba su suka yi ba an gani in har suna magana ku tambaye su sun kai in ba sa magana fa ku tambaye su ba sun kai ba shin anan wajen yayi ƙarya bai ƙarya ba ya ce babban gunkin shi ya aikata shi amma ba da sharadin in yana magana in yana magana ku tambaye su in kun tambayi gunkin zai gaya muku shi yayi ne ko ba shi yayi ba an gane wannan na'am
fa raja'u ila فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
إذا كوما كاوكن سنا نجاما. إذا شيء فقالوا إذا شيء إنكم أنتم الظالمون. للي كوفا كل نفاس على ما يريفا. قالي جاونا كرم يارو يا من وين تنبيا؟ ما تنبيا نبابا أمسا. كسي أمن قالي كاوكن. Gane ku lalle tambayar da yaron nan yake yi tambaya ne wanda ya kamata mun bashi amsa amma mun dade muna bautan gunki amma kun ba mu da amsa ga wannan tambaya iya amsan da muke da shi shine menene inna wajadna aba'ana ala ummati mun samu ubannin mu suna kan addini kuma a haka zamu yi gaskiya mun zalunci kawo kamar sun ma
mankisu ala لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
فنزي أكا جوية دا كنز لغا فايم تنغسيا أكا جوية دا كنز لغا الدين كالا دي أتنبا يزيني نداما سنشي إنكم أنتم الظالمون جل يكوني ظالمين شيارا نا يامل تنبا يامل كاسا بعد أمسا كالا زاكا يتماني شو الحمد لله يزو سنفا يمتغسيا ينزاس دينا بوتون بونكي su dawo zuwa ka fahimtar Ibrahim a sai daga baya sai aka juyar da kansu daga fahimtar gaskiya kamar sun canza tunani aka juyar da kansu daga fahimtar addini sai suka ce laqad alimta ma haula yadiku haqiqa kai Ibrahim ka san waɗannan ba sa magana ya za ka yi ka zo ka ce mana mu tambaye wanda ba sa magana ai kuma kan da ba sa magana to ya zaka ce mu tambayi wanda baya magana na'am
qala afata'budun min dun لله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
هكذا ما يا مسلم لما كان عليه شيء أتم بيكم أكن kuma kace gumakan nan da kace musan baya ba sa magana hai kace to tunda ba sa magana ala afata abuduna min dunillah shin zai yi ku dinga bauta mu kuma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurukum abinda ba zai amfanar da ku wani abu ba kuma zai cutar da ku ba kuna bautan wani Allah wanda ba zai amfanar da ku wani abu kuma zai cutar da ku ba a wata aya yace ya abati limata abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yubni an kashiya ya kai mai bina me yasa kake bautawa abinda baya ci baya gani ko baya iya amfanar da kai da komai me yasa kake bautawa baba an gane ku afata abuduna min dunillah shin za ku dinga bautawa kuma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurukum abinda ba zai amfanar da ku wani abu kuma zai cutar da ku ba okay lakum sai ce tur da ku walima ta abuduna min dunillah da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba tir da ku abin kunya ya tabbata a gare ku kuna bautawa abin da baya ji baya gani baya iya amfanar da ku da wani abu afala ta'qilun shin ba za ku hankalta bane na'am
qalu hadithu wa ansur alihatakum in kuntum fa'ilin
to da suka ga cewa lallai Annabi Ibrahim ya kore su ya mutu tambayoyi sun kasa bada amsa sannan kuma ya fito ya kunya ta a gaban jama'a su ma sai suka shafa wa fuskar su bila tun da babu hujja mutumin da babu hujja sai dai ya dunkula hannu dan mutum babu hujja sai dai ya dunkula hannu ya kai naushi an gani da makarancin abin da ake fara yi a ce la tasma'u li hadzal qur'an walgau fiji la'allakum taglibun kada ku saurari wannan qur'ani ku dinga hayaniya kawai da zaran muhammadu ya fara karatun qur'ani ku ta hayaniya dan kada mutanen ku su ci la'allakum taglibun saboda wala'alla za ku samu rinjaye to idan ko ya zama to hayaniyan bai yiwu ba sai a fara mai sai a fara zagi daga zagi fa sai duka aluharriku wansuru alihatakum an koma ga duka kenan an gani to kawai sai suka ce tarihu ku kona shi ku kona shi wansuru alihatakum ku tamba ku taimaki allolinku wai alloli ne za a taimaka ba wai su allolin za su taimaka ba su ne za a taimaka ma allolin suna da rauni a ya za a yi kuma mutumin da yake da rauni yana bautawa mai rauni wannan shine da'ufat talib wal madlu da mai nema da wanda ake neman a wajen shi duk masu rauni ne innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqun dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da ubba talib wal madlub wa innan wanda kuke bautawa kuma bayan Allah ba sa iya halittar ko da guda ne ko da sun taru sun yi mitin sun hada ilimin fasaha sun hada fasaha da kokalwa kowa ya kawo dashi shawara ana so a halici guda sai gumakan gaba ɗaya su kawo shawara yadda za a yi ba za su iya ba su haɗa ilimin fasaha su haɗa kaza wa in ya sulubu kuma zubabu shay'an kuma shi gudan da zai kwace ma gunki wani abu mene ne la ya san ki zuhu min ba za su iya kwato su gumakan ba za su iya kwatowa ba da ufa ɗalibu wal madlu da mai neman wani abu wajen gunkin da wanda ake neman wani abu a wajen shi duk masu rauni an gane wannan ko qalu harriquhu kace ku kona shi wansuru alihatakum ku ce baki allolinku in kuntum fa'ilin in kun kasance masu aikatawa in ko baku aikata ba wallahi ibrahim sai ya ci ku da yaki to da irin wannan tunani na shi zai gamsar da mabiya kuma da zaran yanzu mabiya sun ji za su yi watsi da wannan addini na iyaye da kakanni za a koma bin gaskiya na'am
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
قلنا سيمك يا نار ألوك شندا كافرنا سيمك أقونا شي sai aka kama annabi Ibrahim aka hura wuta ganga ganga aka dauki annabi Ibrahim alaihi salam aka hurga da aka hurga sai muka ce me sai muka ce ya nar gashi na an hurgo shi daga sama ana so ya fada cikin wuta ya kone kurmus kullun sai muka ce ya naru kuni bardan ya ke wuta ki kasance sanyi sanyi ma kowane irin sanyi akwai sanyi mai tsanani wanda zai iya cutarwa sai ce ki kasance sanyi wa salaman da kuma sanyi wato mai aminci sanyi mai aminci irin sanyi wanda mutum zai ji yana jin wani irin nishadi a jikin shi ya ke wuta ki kasance mai sanyi da kuma ainihin salama ga Ibrahim shine da annabi Ibrahim ya fada cikin wutan ana tunanin ya kone sai annabi Ibrahim yana cikin wani irin jin dadi da kwanciyar hankali an gani kamar ana cikin tsananin zafi ne sai a kunna fanka ko AC kaga wannan fanka da aka kunna ba wai cutarwa zai ba amfanarwa zai na'am wannan menene
wa aradu bihi kaidan faj'alnahu lakhsarin
suna nufin makirci a gare shi sai muka sanya su ka kowa tabewa sun ni gashi da makirci sai makircin ya koma kansu ina fatan gano wannan to akwai wasu ruwayoyi da aka nuna cewa lokacin da aka wurga annabi Ibrahim can sama an wuro shi zai kasa ya fada cikin wuta sai malaika Jibril ya zo masa sai ya ce masa alaka haja shin kana da bukata a wajena sai annabi Ibrahim ya ce amma ilaika fala amma bukatuwa zuwa gare ka banda wata bukata zuwa gare ka ni ina da bukata ne wajen Allah an gane to wai mala'ika Jibril ya tallata mai ko yana da bukata sai ce a bashi da bukata to wannan ruwaya bai tabbata ba wannan ruwaya bai tabbata a cikin littattafan hadisi ba malamai na hadisi sun jarra a wannan ruwaya ba ingantacce bane shi Allahu a'lam an ce lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk